is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radion amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan sazango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a safiyar nan. Ga kanun labarai.
Akalla mutane 37 ne yankun Boko Haram suka kashe sa'an da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yan sanda a Kenya sun ce jami'ai guda biyu daga cikin sun rasu kana wasu drama sun samu rauni lokacin da yankun jin Al-Shabab suka kaiwa motar da yan sandan ke sintiri hari. Fadar White House ta ce ta yaba kokarin da sojojin kasar Iraq ke yi na ganin ta sake kwato ramaji daga hannun yan kungiyar ISIL.
To a gaishe ka.
To abin da ya faru akwai bukata da gwamnatin Amurka ta turo da gwamnatin Najeriya kan cewa a gabatar da shi jin shari'acin Amurka saboda safarar da sabon Iblis da ya tura zuwa can Amurka.
Ahmed Giyade shugaban hukumar yaƙi da safara da shan miyagun ƙwayoyi kan ɗaurin talala da hukumar ta yi wa sanata Magiran Gado Buruji Kashemo a Lagos. Matsalar ƙarancin mai ya fara durƙusar da harkokin tattalin arziki da rayuwa a Najeriya da kuma Nijar. Za mu kuma gabatar da shirin demokradiyya a yau. Yanzu ga labaran duniya.
Tare da sallama. Akalla mutane 37 ne yan kungiyar Boko Haram suka kashe sa'an da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yan kungiyar ta Boko Haram sun kai hari a garin Gubiyo da ke cikin jihar Borno inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro. Wakilin wannan gidan rediyon Abdul Karim Haruna ya ce sama da gidaje 400 ne haɗi da gine-ginen gwamnati da makarantu da motoci da babura aka bankawa bunta. Jiya Talata, gwamnan jihar Borno Kashin Shattima ya ziyarci wannan gari na Gubiyo kuma ya umarci mutanen garin da kasu ji ƙaura. Gwanjar Boko Haram dai ta daɗe tana kai ire-iren waɗannan hare-haren har na tsawon shekaru 6 da zuma wai za ta kafa daular Islama musamman a jihohin arewa maso gabashin Najeriya.
Yan sanda a Kenya sun ce jami'i guda daga cikinsu ya rasu kana wasu da dama sun samu rauni lokacin da ƴan kungiyar Al-Shabab suka kai wa motar da ƴan sanda da ke sintiri hari kusa da bakin iyakar Kenya da Somalia. Jami'an ƴan sandan suka ce an fara kai musu wannan harin ne tun daga yammacin ranar Litinin sa'ilin da wata mota ta ƴan sandan ta taka wani nakiya da aka binne a gefen hanya a ƙauyen Yumbis. Wanda ya sa ƴan sanda uku suka samu rauni daban-daban kana wasu ƴan sandan da suka yi yunkurin taimakawa waɗanda suka samu raunin su ma ƴan ƙungiyar suka kai musu hari abinda ya haifar da buɗewa juna wuta. Babban jami'in ƴan sanda da ke yankin Garisa Abdulrashid Abdullahi ya shaida wannan gidan rediyon cewa ɗan sanda guda ya mutu sakamakon wannan ba ta kashin kana wasu biyu kuma sun samu rauni. Yankin Garisa dai shine wurin da ƴan wannan ƙungiyar ta Al-Shabab suka kai hari a cikin watan da ya gabata kuma suka kashe ƴan makaranta 148. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce ƴan sanda 20 ta kashe a ba ta kashin da suka yi da ƴan sanda ranar Litinin, amma rundunar ƴan sandan ta Kenya ta ƙaryata wannan iƙirari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Fadar White House ta ce kokarin da sojojin ƙasar Iraq ke yi na ganin ta sake kwato ramari daga hannun ƴan kungiyar ISIL ta da fatattakansu daga yankin Anbar ya nuna asarri cewa lallai da gaske sojojin suna da zuman yin faɗa. Tun jiya Talata ne dai sojoji na Iraq suka sake kimtsawa bayan sati biyun da suka gabata da aka kai wa motocinsu harin bom, abinda ƙasar ta Iraq ta ce hakan ya biyo bayan kuskuren da suka samu ne a cikin shirinsu na kwato ramarin. Wannan ya sa sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce wannan ja da baya domin su sake kimtsawa ya nuna cewa Iraq ba su da ƙwarin gwiwa da za su tunkari abokan gabansu. Amma dai Prime Minister na Iraq Haidar Al-Abadi ya shaidawa gidan rediyon BBC cewa nan ba da jimawa ba sojojin na Iraq za su sake kwato ramadi domin ko yana da ƙwarin gwiwa akan sojojin. Kokarin da sojojin na Iraki ke yi na sake kwato ramadi yana samun goyen bayan sojan sa kai na yan kungiyar Shahid da kuma masu goyen bayan gwamnati na yan Sunni, kamar yadda wani mai magana da yawun na Shahid take fada a Iraki cewa sojojin na Iraki sun samu wannan muhimman wuraren a gefen ramadi kuma sun ja daga. Sai dai mai magana da yawun fadar White House John Ennis ya ce Amurka na baiwa sojojin Iraki dukkan goyen bayan da take bukata, kuma za ta tabbata cewa tana duk abin da take bukata ciki, ko har da manya-manyan tankokin yakin nan masu wasa bomb din da aka ke wargaza, bomb din da aka binne a cikin karamin mota. Ennis ya ce Amurka ta yi imanin cewa idan har ana son fadan da za a yi domin sake kwato ramadi ya nasara, to wajibi ne a samu hadin kan duk wanda ya dace ba da goyen bayan sa.
A Libya, Abdullahi Al-Thani wadda shine wadda duniya ta amince da shi a matsayin prime minister kasar ya tsallake rijiya da ba wani yunkurin halaka shi da aka yi. Mai magana da yawun gwamnati ya ce wasu dauke da bindiga sun bude wuta kan motar ta prime minister bayan ya bar harabar ginin majalisar dokokin kasar da ke gabashin birnin Tobruk. Sai dai ministan bai samu rauni ba, amma dai mai tsaron lafiyarsa ya jikkata. Tunda farko ɗan bindigan sun yi kokarin kutsawa cikin ginin majalisar sa ilin da shi prime minister ke ciki, amma jami'an tsaro suka fatattake su. Kasar Libya dai ta shiga cikin damuwa ne tun bayan mutuwar shugaban kasar Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Masu tsananin kishin Islama da ke goyon bayan wasu mayakan sa kai tuni suka kwace babban birnin kasar Tripoli, abinda ya tilasta Mr. Thani yin kaura zuwa Tobruk inda ya kafa tasa gwamnatin, wadda yanzu haka kasar ke fama da gwamnatoci biyu.
Wannan kasar Yemen ya amsa laifinsa a wata kotu da ke nan Amurka a birnin New York na laifin haɗa kai domin kisan wani ba Amurki, domin ko shi ne ya bada abubuwan da 'yan ta'adda suka yi amfani da shi wajen aikata wannan ɗanyen aiki. Kamar yadda bayanan kotu suka bayyana, shi dai Sadiq Al-Abadi ya bar kasar ta Yemen zuwa Iraki domin faɗa da sojojin Amurka daga shekarar 2005 zuwa farkon shekarar 2007. A farkon shekarar 2008 ya tafi arewa maso yammacin Pakistan domin taimakawa kungiyar Al-Qaeda kafin ya tsallake bakin iyakan Afghanistan domin ya taimaka a yaƙi da ake yi da sojojin Amurka. Haka kuma mai gabatar da ƙara ya ce Al-Abadi ya yi amfani da damar da yake da ita domin taimaka wani ba Amurke mai suna Brent Neil Venus domin ya shiga kungiyar Al-Qaeda. Venus shi ma ya amsa laifinsa na cewa ya taimakawa kungiyar Al-Qaeda na shirya hari akan titin Dogo, sai dai an kama shi kafin ya aikata wannan danyen aikin. Babban mukaddashin mai shari'a Kel Kori ya faɗa jiya Talata cewa Al-Abadi na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Al-Qaeda ne da suke da alaka da aikata ayyukan ta'addanci a Pakistan da kuma ƙasar Yemen. Yanzu haka dai Al-Abadi zai huskanci hukuncin ɗaurin rai da rai ne a gidan yari da ke nan Amurka. Yanzu haka dai an ɗage sauran ƙarar tasa har sai cikin watan Satumba idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wata kotun tarayya a Lagos ta ce hukumar nan da take yaƙi da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi ta Najeriya a takaice NDLEA tana da hurumin kama zababben dan majalisar dattijai mai jiran gado daga jihar Ogun Buruji Kashamu, wadda aka ce Amurka tana neman a miƙa mata shi. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya hira da shugaban hukumar Ahmed Giyade kan makasudin ɗaurin talala da suka ce suka yi wa Sanata Buruji Kashamu.
Wato abin da ya faru, akwai bukata da gwamnatin Amurka ta turo zuwa ga gwamnatin Najeriya kan cewa a gabatar da shi yin shari'a cikin Amurka saboda safara da tsabar Iblis da ya tura zuwa cikin Amurka. Abin da ya faru kenan.
Yanzu kun samu nasarar kama shi?
Dai an kewaye gidan shi, amma ya kulle kanshi a bayan ɗakin shi. Kuma ya ce da alama shi ne na kwa ɗauke shi a kan shi zuwa abin nan gara ya kashe kanshi. Malajin tsoron cewa yana da bindiga tare da shi, kuma mu shi muke so ba gawar shi ba. To dole ne sai a yi abin a hankali. A saka jami'aina cikin gidan kuma su zauna a bayan ɗaki ɗin har zuwa lokacin da in ya ga dama ya fita da kanshi ko kuma amri insha Allah, muna gani za mu samu shi mu fitar da shi daga wurin.
To baka akwai kotu kara da aka ce ya shigar a kotu, ba za a tsaya a saurari sakamakon wannan kara ba?
Ito wannan karar da ya shigar ai cewa yake wai ana so a sace shi a tura shi zuwa Amerika. Kuma kuma masu bin ka'ida ne. Lokacin ma da yawan nan kage din a samu wannan bukata da gwamnatin America ba, a yanzu an same ta kuma wannan kalar da ya kai indicate yana so ne a sake shi, to mu ba sake shi za mu ba mu kama shi ne gabatar da shi a gaban shari'a a nan Najeriya. Abinda masu shari'ar Najeriya su ga yayi daidai, abinda suka yanke shi ne mu namu.
To mun san cewa akwai yarjejeniyoyi daban-daban da hukumar ka ke sanya hannu da wasu kasashe ko hukumomi na wasu kasashe makamantan naka. Me yarjejeniyoyin nan ya tanada irin mayar da wanda ke da laifi zuwa kasar da aikata laifi?
Akwai wannan yarjejeniya din, kuma baya ga haka Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta yi wannan doka ɗin, kuma Najeriya ta sa hannu a ciki.
To yanzu ka bayyana cewa za ku neme ku kai shi kotu, ga kuma barazanar da yi, ta yaya za a bullo wannan al'amari kenan?
A hankali a hankali za a yi wani, za a yi nasara a ciki insha Allah.
Yanzu ana barin iyalinsa su gana da shi?
A ainihin gaskiya, saboda yadda al'amuran suke, iyalan shi da kuma lauyan shi guda duk suna tare da mutane na anan gida din.
Karwe zulu ka samare sanwe we na kwaya, sanwe we na kwaya sun dauka gaye ne. San na kwaya sanar ke kai ya kare a zama ka.
Duk da cewa an cimma daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar dillalan masu dillalan man fetur, rashin wutar lantarki da biyo bayan rashin mai ya fara gurgunta harkokin tattalin arziki da na rayuwa a Najeriya. Umar Faruk Musa ya tattauna da Manir Dan Ali, babban editan jaridar Daily Trust, da kuma Farfesa Mustapha Usuji kan illar da karancin wutar lantarkin ya haifar. Da farko ga Malam Manir Dan Ali.
To kuma ya zo a daidai lokacin da ake fama da wani mummunan faduwar yawan wato wutar lantarkin da ake samu a Najeriya. To wannan ya sa kowa na neman ya shiga wani hali. Ruwa in kana da rijiyar burtsatse, ba sai akwai diesel din da zai tada man ka ba a injin, yawwa ko petrol, to ba shi. Ta kai ga ba ka iya ka bude famfo ka samu ruwa, ko a gidanka irin ma wato masu hali da hannu da shuni kenan. Ba a maganan talakawa na gwamnati, shi ma yana kan hanyar tsayawa. Filayen saukar jiragen sama na neman su rufe, saboda kamfanoni da daban-daban da na ciki da na waje ba su iya aikin su kamar yadda ya kamata, domin babu man da za su samu jiragen saman su.
Professor Al-Mustapha, waɗannan matsaloli za mu kusan wuni ana ta ambaton fannoni na rayuwa da zai tsaya. To yaya aka yi wannan lalurar Al-Mustapha ta kawo yanzu, kuma ta ina ne gwamnatin Muhammadu Buhari da za a rantsar kwanan nan za ta iya kubuta domin kada ya zama da baibayi da zai sa marmakon a zo a tunkari waɗansu matsalolin waɗanda suka sa aka zaɓo shi, a zo waɗannan da ba a san, ba a yi tsammanin ma za su tsananta haka ba, ya zo shi ne zai fara kila tunkara?
Alhamdulillah, Umar Faruk, kamar yadda Munir ya yi bayani, wannan abu ne a ganina ya nuna cewa irin ayyukan da ita gwamnati mai shiga za ta taras. Kuma shi ɗan Najeriya ya san lallai akwai aiki tukuru. Misali, wannan ya nuna cewa ashe wasu mutane in suka ce ba za su shigo da mai ba, ƙasa za ta shiga halin da ta shiga. In ba an tada waɗannan kamfanonin matatan man fetur wannan muke da su, wannan wasu masana sun ce a yanzu ma haka inda za su yi aiki za su iya ba mu man da za mu iya sha. So in har wannan gwamnati ta shigo, ta san menene ya kamata ta yi na farko tukuna. Shi ma ɗan Najeriya ya san cewa lallai fa akwai matsaloli da dama, saboda kwanakin nan da aka yi na ga Abuja ita kanta wacce ana bata megawatt 200 ya koma 15, kaga cewa akwai magana.
Yi Professor, har gara Abuja, Kano baki ɗayan yankin Kano da Jigawa da Kaduna, a cewar shi shugaban kamfanin da ke kula da basu wutar lantarki, megawatt 2 kawai ake basu.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Nigeria.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi,
da Allah, da Rasulullahi.
Amina baban Sali, bangaren mayin fetur,
wallahi babu da fetur.
Mu yan arewa mun gama yawa,
yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san.
Mun bai shi kenan jan, sai a ce mana dila, in mun
To matsalar karancin wutar lantarki da Najeriya ta fada ciki ta shafi har da jamhuriyar Nijar, al'amarin da ya ƙara tsanani a ƙasar saboda ana fama da zafi, kamar yadda wasu ƴan ƙasar suka yi wa Shu'aibu Mani bayani.
Gaskiya ba mu jin dadin shi, saboda yanzu ita wuta ta zama kamar dole ne ga irin rayuwar mu sai mu yi amfani da ita. Dan Allah, ga yanda ba mu wasa wajen biyan su, su yi kokari su gyara mu harakan nan ta wuta, ya zama to ba mu samun matsala.
Su nemi hanyar da za su nema su gyara, amana ce tsakanin mu da su. Mu muna cikawa muna biya, amma kuma su ba su kokarin su biya mu bukata.
A gaskiya mu dai dauke wannan wuta yana cuta mu saboda Allah. A kullum ma ya kamata ga dauke wutan nan in an ba wani wuri a ba wani. Yanzu dan ganin generator ne kullum muna ta litir 10.
Shin haka ne yasa gidan rediyon murya Amurka Garzaya a kamfanin gidan wuta Niger Lake lokacin da Malam Mauro Abubakar chef secretary ya bada amsa.
Batun karamcin wutan lalle muna ganin shi kwanakin ga wutan da wajen makwabta ake izo mu shi, su da kansu suna da matsala na wuta, kamar tanadin wutan nasu su ma yana musu kadan kwarai, sadai ya kai kamar ana ragewa kadan har ya kai wurin da ya sai amma. To yanzu kamar in wannan irin abu ya faru, dama akwai wadansu motar nan wajen mu, su ne muke tadawa don mu samu ba wadansu wajaje wuta, kamar wurin da akwai batun security haka, mu ba likta, mu ba gidan ruwa, shine lahiyan gari kuma shine na jama'a duka.
To wai ku kungiyoyin furfula masu ba fuskar kare haƙin mal adama, me ku gani akai Mallam Audu Daneto na kungiyar Kodai?
Na ji na tarar ɗan gidan wuta, na masa magana na ce meye wannan abu, sai suka nuna min da a Najeriya ce. Ina ruwan mu da Najeriya, tun tsakanin mu da su akwai abinda muka yi yarjejeniya ta za su ba mu wuta awa 24 bisa 24 ba tare da an dan cire ba koya ne, ta su ba mu wuta ne ko da wani lokaci, amma yanzu cis sai gashi sai mu komme ne ba wuta. Rishin wa gauta ya jawo illa mai dama
a kwanaki biyar na matsalar wutar lantarki da ya haddaba al'ummar birnin Maradi, masu hada hadar sai da kankara ko kuma galas sun ci karansu ba babbaka. Kankara guda akan sayarta dala 30 zuwa 50 a madadin dala 5 ada sabilin matsalancin zahi. Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani.
A northeastern ba muna nema bane a dauka kawai a jefa ta tsakiyar kasuwa wanda ya tsalle tarkin ya kama, a'a muna so a yi nazari saboda irin gwagwarmaya da talakawa suka yi da irin wahala da yanayi ya sa mutanen northeast suka shiga, musamman magana ta wannan fitina ta Boko Haram yadda ya kashe northeast gaba daya.
Ibrahim Garbawala na kungiyoyin farar hula kan baiwa arewa maso gabashin kasar shugabancin majalisar dattijai, za ku ji fargabar da suke cikin shirin hantsi. Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, karfe 1:18 ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin, ko ministan shari'a na Najeriya yana da hurumin wakilta Chief Jojin wata jihar ya rantsar da gwamna a wata jiha? Abinda za mu duba kenan cikin shirin na yau. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ana saura kwanaki biyu a rantsar da sabbin shugabanni daga matakin tarayya zuwa jiha, babu tabbas kan wanda zai rantsar da gwamna mai jiran gado a jihar Rivers. Al'amarin ya ƙara rincicewa a dokance makon jiya lokacin da ministan shari'a kuma a Tony jiran na Najeriya Muhammad Adoke ya umurci Chief Jojin jihar Bayelsa ya rantsar da sabon gwamna na jihar Rivers. To ko yana da hurumin yin haka? Kamin mu ji fashin baki kan haka, ga shimfiɗar da Lamido Abubakar ya haɗa mana daga yankin Niger Delta.
A daidai lokacin da babban jojin jihar Rivers ya yi ritaya yau sama da shekara biyu kenan, jihar ta Rivers ta fada cikin rigimar yadda za a kai ga maye gurbinsa. Matsalar siyasa dai ga masu lura da al'amura babu wata wata ta shafi wannan lamarin, bisa dai ga doka gwamnan jiha na da hurumin mika sunayen masu shari'a uku ga majalisar kungiyar lauyoyi ta ƙasa domin zaben ɗaya da zai maye gurbin wanda ya yi ritaya. baya kaiwa ga wannan gurbi shine ake ta turka-turka akai. Sannan kuma matsalar da ke kasa a yanzu na cewar babu babban mai shari'a da zai gudanar da rantsuwa ta kama aiki na sabon gwamnan jihar Rivers da ya ci zabe a karkashin jam'iyyar PDP, wato barista Yeso Wuke. Lauyoyi dai da dama a jihar ta Rivers sun bayyana fahimtar su kan yanayin da jihar ta shiga na cewar sarkakiyar shari'a ce da ba a taba zato ba, kuma ba su san mafita ba. To sai dai wani lamari mai daukar hankali shine na yadda ministan shari'ar Najeriya kuma Antony General na kasar, wato Muhammad Adoke, ya bada umarnin a baya-bayan nan cewar babban jojin jihar Bayelsa ya shirya tsaf domin gudanar da rantsuwar kama aiki ga sabon gwamnan jihar ta Rivers din. Kodayake dai shi ma wannan mataki masu shari'a a jihar suna nuna cewar baya bisa doka, ga ma abinda 'yan asalin jihar Rivers ke cewa kan wannan lamarin.
The Attorney General of Federation bringing the Chief Judge of Bayelsa State to swear in a governor of another state is extremely alarming.
Wannan da ke da suna Dick Saroni yana cewa ne maganar cewar babban jojin jihar Bayelsa ya zo ya rantsar da gwamnan jihar Rivers mataki ne da bai dace ba. Ina ganin ya kamata a dauki matakin da ya dace domin gudun shiga rudani. Shi kuwa wannan yace,
my observation, what I know that is going on there, that is just election.
Yana cewa ne sunana Bari Bulu kwata-kwata ban yadda da cewar ma an gudanar da zabe na gwamna ba a jihar Rivers, tare kuma da cewar nadi ne kawai aka yi, saboda haka batun rantsuwa ko kadan ma bai taso ba. Yanzu dai mutane na ci gaba da dakon yadda za ta kaya.
Wannan mako mun tuntubi Farfesan harkokin shari'a a Jami'ar Abuja, Farfesa Abdullahi Zuru, domin sanin ko ministan shari'a yana da hurumin shiga cikin harkokin shari'a a matakin jiha.
Eto, hakikanin gaskiya abun mamaki ne wannan matakin da shi Attorney General na gwamnatin tarayya ya dauka game da rantsar da shi gwamnan da ya ci zabe a turbar jami'ar PDP a jihar Rivers. Domin a shari'ance bai da irin wannan damar. Abinda shari'a ta shata shine mai gabatar da kararraki a madadin gwamnatin tarayya. Sannan kuma yana da daman janye shari'a a madadin gwamnatin tarayya. Amma maganan da ya shafi babban jojin jiha ba magana ne wadda take karkashin ofishinsa ba. Wanda zai iya bada irin wannan umarnin shine babban jojin kasar gaba ɗaya, wanda yake a yanzu nan shine Justice Muhammad. Amma duk da haka ni fahimtata a nan shine siyasa ta riga ta shigo dumu-dumu a wannan haraka, domin na farko dai dole mu yi korafi a kan su joji-joji, manyan-manyan joji-joji na jihohi,
alƙalan-alƙalai na jihohi nan.
Jihohi yadda suka mai da kansu 'yan anshin shata, suka mai da kansu 'yan kwangila, suka mai da kansu 'yan anshi kudi a murda shari'a. Domin a hakikanin gaskiya ba wai suna adalci ba ne a shari'a wanda suke yi. Muddin ka bari aka ga wallenka a kasuwa, to zai yi wuya mutane su sake ganin martabarka, domin kowa yana ganin da cewa yana iya keta maka kuma babu abin da zai faru. A takaice ina ganin wannan shine har zai ba Attorney General na gwamnatin tarayya daman iya tunanin da cewa zai iya tilasta ma wani joji daga wata jiha, ko kuma zai iya umarta wani joji daga wata jiha ya zo wata jiha domin ya rantsar da gwamna. Ai, ba ta bayin haka ba.
Kuma in aka bi wannan umarni da ya bayar wannan shi Chief Joji na Bayelsa ya zo ya rantsar da gwamna a jihar Rivers, a gaba in aka ɗaukaka ƙara ba zai sa a warware wannan rantsuwar, ko kuma a ce gwamnan bai fara aiki ba?
Wato akwai abin da ma nake son ka yi la'akari da shi. A ta fahimta na kundin tsarin mulki din da kuma abin da ya jibanci shari'a. Wato zai yi wuya, ina ganin shi babban jojin ƙasa ko kuma abin da muke cewa National Judicial Council su yadda da irin wannan umarni, da cewa babban jojin jiha kaza ya bar jiha shi ya dawo wata jiha domin ya rantsar da wanda ya ci zabe. Zai yi wuya. Abin da kawai zai ba da damar yin haka ita ce idan har ya kasance shi babban jojin da yake a wannan jiha da aka ce wancan ya zo ya rantsar da wanda ya ci zaben, idan ya kasance yana karkashin tuhuma, akwai tuhume-tuhume wanda ake masa wanda yake har an dakatar da shi, to zai yi wuya a ce a bar shi, a saki ba shi daman da zai rantsar da sabon gwamnan jiha din. Amma kuma wannan umarnin ba zai fito ne daga ofishin Attorney General ba, wannan damar za ta fito ne daga ofis din babban joji na kasa, shi ne zai iya bada irin wannan umarni din, amma ba wai ofishin Attorney General ba.
To
wannan ya taba faruwa a jihar Kogi a lokacin da shi gwamnan jihar din a wancan lokacin ya nuna da cewa Ibrahim Idris ya nuna da cewa ai ya dakatar da babban jojin jihar din, sannan yana kokarin ya ce a bada sunan mataimakin shi domin ya nada shi babban joji. Wannan hukuma din wadda take lura da
rantsar
da alkalai da kuma ladabtar da su tace mishi bai da wannan dama din. To ni kamar yadda nake magana a can baya, ni ina ganin da na fahimta ba maganan wai power bane kundin tsarin mulki, sai dai kawai siyasa wadda ta shigo ciki, zai zama abun asha, sannan kuma ba zai haifa ma cibiyoyin shari'a da mai ido ba idan har suka bari wannan abun aka zartar da shi.
Ko abin da ita wannan majalisar nadawa da ladabtar da alkalai da ake cewa judicial council ta faɗa dangane da wannan umuri da Attorney General ya bayar?
Eto a yanzu dai maganar da ake ban da masaniya game da wani umurni, ban san wani umurni wanda wannan cibiya din ta bayar ba. Amma na yi imani da idan har aka ci gaba haka har muka kai zuwa nan ɗan kwanaki kalilan da suka rige kamin rantsar da waɗanda suka ci zaɓe din, ina ganin dole ne ya kasance wannan hukuma din ta fito ta yi bayani game da yardarta ko kuma rashin yardarta na cewa babban jojin Bayelsa ya baro jihar Bayelsa ya dawo Rivers, inda ba nan ne aka rantsar da shi matsayin shi na babban jojin jiha ba, ya rantsar da wanda ya ci zaɓe. Kamar yadda nace, in akwai waɗansu dalilai a ƙasa wanda ba mu san su ba, sanin su ba, wannan kuma wani abu ne daban. Wannan yana iya ba da damar ita wannan cibiya ɗin ta ce to tun da yanzu yana ana bincike a kansa, joji na jiha kaza ya zo ya rantsar da sabon gwamna a wannan jiha ɗin, tana iya yi, amma ba wai Attorney General ba.
Masu haro da wannan fashin baki, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako. Sai mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Lamido Abubakar da Farfesa Abdullahi Zuru da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya. Jama'a ga tushen kanun labarai kafin mu sallama da ku.
Akalla mutane 37 ne ƴan kungiyar Boko Haram suka kashe salin da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin Najeriya. ƴan kungiyar ta Boko Haram sun kai hari a garin Gubbio da ke cikin jihar Borno, inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro. ƴan sanda a Kenya sun ce jami'i guda daga cikinsu ya rasu, kana wasu da dama sun samu rauni lokacin da ƴan kungiyar Al-Shabab suka kai wa motar da ƴan sandan ke sintiri hari a kusa da bakin iyakan Kenya da Somalia. Jami'an 'yan sanda suka ce an fara kai musu wannan harin ne tun daga yammacin ranar Litinin, sa'in da wata motar da 'yan sandan ta taka wani bom da aka binne a kusa da ƙauyen Yumbis, wanda ya sa 'yan sanda uku suka samu rauni daban-daban. Kana wasu 'yan sandan da suka yi yunkurin taimakawa waɗannan da aka sa suka samu rauni, su ma ƙungiyar ta Al-Shabab suka kai musu hari. Babban jami'in 'yan sandan da ke yankin Garissa Al-Rashid ya shaida wannan gidan rediyon cewa ɗan sanda guda ne ya mutu.
To madalla, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai kuma can da hantsi za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji, musamman Shila Dan Ibrahim Ayawa da kuma Kibahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya Jim Hammond da ya riga masa, anan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, sai an jima da hantsi, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.